Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a daren yau 10 ga watan Afrilu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya da Niger sun fafata da mayakan Boko Haram, sannan gwamnatin jihar Sokoto ta sake rufe iyakokinta na wasu makonni biyu masu zuwa daga yau. Muna kuma tafe da labaran wasanni. Kafin mu tsindama cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulan ranar Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imanin cewar an gicciye Annabi Isa Almasihu a birnin Kudus. Ayyukan ibada na bana sun bambanta da yadda aka saba gani a koda yaushe, a yayin da mafi akasarin masu ibada suke kallon addu'o'i ta kafafen watsa labarai a maimakon damar taruwa a majami'o'i. A daidai sa'ar da duniya ke fama da annobar COVID-19, mafi akasarin al'ummar duniya na cikin gidajensu ne domin kaucewa yaduwar mummunar cutar mai kisa. A cewar cibiyar nazarin cuta ta jami'ar John Hopkins, fiye da mutum miliyan 1,600 suka kamu da cutar. Amurka ita ce matattarar cutar a yanzu da take da mutum sama da 466 da suka kamu da cutar. Kasar Girka Spain ita ce ta biyu da mutum 153,222, sai kasar Italiya da ke da mutum 143,626. Annobar ta haddasa babban kalubale da zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da taro. Hasali ma ta ƙara yawan rashin tabbas a harkokin yau da kullum da tashe-tashen hankali da za su karya mana lagon ƙoƙarin yaƙi da cutar, a cewar Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a wani rubutaccen jawabinsa lokacin wani taron sirri na Majalisar Tsaro ta Hukumar. Shugaban Amurka kuwa Donald Trump a lokacin wata ganawa akan annobar a jiya Alhamis, da alama baya tunanin akwai buƙatar yin gwaji na gama garin mutanen ƙasar, duk da cewar akasarin masu ɗauke da wannan cutar sun bayyana alama a fili. A nan fa ana maganar mutum sama da miliyan 225 ne fa. Wannan ba zai yiwu ba idan kuka duba, hakan ba zai taɓa samuwa ba. Wasu ƙasashen sun yi, amma sun yi don ba su da yawa ne. Hukumomi a kasar Botswana sun ce baki ɗaya 'yan majalisar kasar da suka hada har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki 14 daga yau Juma'a, kwana ɗaya bayan wani gwaji da aka sami wani jami'in kiwon lafiya na majalisar ya kamu da cutar coronavirus. Wata sanarwa da gwamnati ta ce jami'in na cikin mutane 7 sabbi masu kamuwa da cutar a kasar da ke yankin kudancin Afirka, wanda ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar har zuwa 13. Shugaban kasar Eric Masisi ya koma bakin aiki tun a farkon watan nan na Afrilu bayan killace kansa da ya yi sakamakon wani balaguro da ya yi a makwabciyar kasarsa Namibia a watan da ya gabata. To sai dai an gwada shi baya ɗauke da cutar COVID-19 a ranar 1 ga watan Afrilu. Tuni dai Masisi ya kafa dokar gaggawa tare da ɗaukar matakan hana yaduwar cutar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Duk da ƙaruwar kamuwa da cutar coronavirus, ƙasar Indonesia ta kauce wa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwan jama'a, inda take ɗaukar matakai masu sassauci don wanzar da tattalin arzikin ƙasar, wanda matsalar fatara ke addabarsa. Kwayar cutar da ta shafi mafi akasarin duniya a yanzu ta kama mutum 3,293 a Indonesia, kana mutum 280 sun riga mu gidan gaskiya. A yau Juma'a babban birnin kasar na Jakarta, hukumomi sun ba da umarnin rufe ofisoshi na tsawon makonni 2 da kafa dokar hana taron jama'a da ya wuce mutum 5. To amma ba kafa dokar zama a gida ba. Haka kuma ayyukan sufuri na gwamnati na ci gaba da tafiya, amma an rufe makarantu da gidajen cin abinci. duk da yake dokar ta shafi birane dake da mutane kimanin miliyan 30 lamarin bai shafi sauran sassan yankunan tsibirin kasar ba ciki har da yankunan da ake hako ma'adanai da gonaki fiye da mutum miliyan 265 ne ke zaune a duk fadin kasar ta Indonesia dake da tsibirai 13 kasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a kasar a yau Juma'a A yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai, kwamitin koli na yaki da annobar COVID-19 na kasar ne ya wallafa sanarwar a shafin sa na Twitter ya kara da cewar mai dauke da cutar na cikin koshin lafiya da kulawa ta musamman. Kana jami'an kiwon lafiya da gwamnati na daukar matakai da suka kamata ba tare da bada cikakken bayani ba.
Labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya da Niger sun fafata da mayakan Boko Haram a zirin tafkin Chadi inda suka lallasa ƴan ta'addan sosai. Daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aika da wannan rahoton.
A ci gaba da mummunan farmaki da suke kaiwa ƴan ta'addan Boko Haram sojojin Najeriya da Niger wato brigade na 403 na sojoji na musamman dake baga da takurorin su na jamhuriyar Niger da taimakon jiragen yakin operation lafiya dole sun afkawa wani makoyar ƴan Boko Haram dake kauyen Kure dake zirin tafkin Chadi inda baga kasar ƴan ta'addan kazalika sun kuma kwato motoci masu dauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama da kuma sauran nau'o'in makamai sojojin na Najeriya da Niger waɗanda suke farautar neman makoyar ƴan Boko Haram a duk inda suke sun samu nasarar gano wannan sansani tare da yi masa kace-kace wannan kuma na zuwa ne gabanin ganawar tsaro da aka yi tsakanin ministocin tsaro na Najeriya da Chadi a nan Abuja akan al'amuran dake da alaka da tsaro a yankin na tafkin Chadi a cewar masanin tsaro Major Shaibu Galma mai ritaya muddin sojojin waɗannan kasashe za su yi aiki kafada da kafada to nan ba da jimawa ba ta'addanci a wannan yanki zai zama tarihi
generally duk wani abu da aka hada kai ka gane ko kuma duk mutane suna da ni daya sun zama tsintsiya madaurin ki daya to shine ake fadi sarkin yawa yafi sarkin karfi kuma ina so in gaya maka wayannan mutane hadin kai wato wayannan sojoji na kasashen nan da tuntuna ana da irin wannan himma da tuntuna da labarin wayannan Boko Haram ya zama tasunya to wannan ya nuna hadin kan nan da zumma nan da suka taso da shi yanzu yana da kyau kuma ka gaida irin tarin kayayyakin yaki da sojojin Najeriya suke kara samu
kazalika wata sanarwa da ta fito daga Brigadier General Bernard Onyeko dake hadakwatar tsaron Najeriya na nuna cewar dakarun bataliya ta uku na wasu kai daukin gaugawa dake babban sansanin sojin Najeriya na 11 dake Gamboru sun gabza da wasu mayakan na Boko Haram da suka dunfaro wannan sansani da motocin da ke dauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama guda 7 sojojin sun ragargaje su tare da kashe wani adadi mai yawan gaske da kuma kwato sauran nau'o'in makamai da suka hada da grenades da bindigogi killer AK-47 da kuma kalin wasu bindigogi masu sarrafa kansu da kuma kalin wasu tarin makamai domin samun nasarar kaucewa ire-iren harin da ƴan ta'addan ke kaiwa sojoji akwai wasu matakai da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ke ganin ya kamata a dauka
ba shakka ita hadde kungiyar daular Islamic State wadda ke Africa ta yamma wato IFWAP ta mayar da kai hari akan sansanin soja a matsayin kusan shine jagorar irin nata gwagwarmaya a baya-bayan nan a shekara 2019 tsakanin watan 6 zuwa watan 9 akalla ta kaima irin waɗannan sansani guda 18 me ya kamata ita rundunar sojan Najeriya ta yi na farko ba abin da yafi shi tattara bayanai abin da turanci yake cewa intelligence duk rundunar sojan da ta yi nasara a yaki to yawanci da wannan tattara bayanai da amfani da shi ma'ana sanin wani irin dabara ne da kuma yaushe shi abokin harin naka zai kawo hari to shi zai baka dama na farko ka je ka hana shi kawo hari kuma ka meshi IV ma ya ce kawo hari abu na biyu shine mamaye samaniya wato amfani da karfi na kasa da kasa wanda Najeriya take da shi ne cewa ta tabbatar da cewa ta mame samaniyar ta duk lokacin da irin wayannan kungiyoyi za su kawo hari to ayi amfani da rundunar soja ta sama su je da jirage su jefa musu bama-bamai babu yadda za a yi kungiya komai karfin ta irin mai zaman kanta irin wayannan kungiyoyi masu ikirarin jihadi su tsaya su ce za su yi gaba da gaba da irin soja na sama
a halin da ake ciki Babban hafsan sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Burate tare da mukarrabansa, a halin yanzu suna can shiyar arewa maso gabas, domin tsara yadda za a afka wasu waɗannan ƴan ta'adda na Boko Haram a wani shiri na ƙoƙarin a yi ta kare. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake rufe iyakokinta na wasu makonni biyu masu zuwa daga yau ranar Juma'a 10 ga watan Afrilu zuwa 24 ga wannan watan domin kariya ga cutar da ta gallaba duniya wato COVID-19 sai dai kuwa da yake ɗan jihar ta Sokoto sun koka sannan kuma gwamnatin tarayya ta ba da tallafin kuɗi daga Sokoto ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar dauke da wannan rahoton
Bisa umurnin da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar na hana jirga-jirga domin rufe iyakokinta domin kange yaduwar cutar nan ta COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus a jihar ta Sokoto wani lamarin da ya haifar da matsalolin rayuwa ga musamman masu dan karamin karfi a fadin jihar ta Sokoto kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar kamar haka
sunana Abubakar Shehu daga Sayin rufe iyakoki da gwamnati jihar da kuma ta tarayya da suka yi gaskiya abin ya kawo cikas saboda ga kaya nan kana gani sai tsadar rayuwa take ta karuwa duk da yake sun ce abinci na wuce amma jami'an da suke tsaya iyakoki wasu ma sukan tsaurara duk da abincin ba su bari ya wuce
sunana Abdullahi Yusuf a matsayin mu na yan jihar Sokoto fizabilillahi gwamnati bata yi muna adalci ba ba mu iya kare lahiyar bil adama banda Allah subhanahu wataala
to sai dai kuma bisa wani umurni da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar na bada tallafin kuɗi naira 20,000 ga al'ummar jihar ta Sokoto domin sauƙaƙa musu wahalhalu sakamakon wannan matsalar Malam Zayanu Marafan Shuni shine shugaban horarwa da sadarwa na shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kuma ga abin da yake cewa
kowane mutum an bashi 20,000 kamar da shugaban ƙasa ya umarce mu a jihar Sokoto mun fara bin kamar hukumar mulkin tambuwal kuma tureta a yankin Sokoto ta kudu a yankin Sokoto kuma ta tsakiya muna da kamar hukumar mulkin Binci da kuma kamar hukumar mulki ta kudu
sai da aka gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a fadar gwamnatin jihar Sokoto tare da mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar kan wannan matsala ta cutar corona inda da ƙarshe dai taron ya cimma tsawaita dokar na wasu makonni biyu masu zuwa wanda zai fara daga ranar Juma'a 10 ga wata zuwa ranar 24 ga watan nan da muke ciki Malam Yusuf Dingadi shine mataimaki na musamman ga gwamna Aminu Ziri Tambuwal
wato matakin da aka dauka na farko an ga inda aka dan samu nasara an ga inda ake da kurakurai kuma ana kokarin a gyara kansu akwai matakin da aka dauka na killace jihar Sokoto daga shigowa ko hita ganin cewar in ma abin ya bulla an dauki mataki kuma an rage wannan matsala sannan kuma muna iyaka da wasu yankunan da ake ganin suna da barazana ga wannan bullar wannan cuta musamman jamhuriyar Niger kaga iyakar mu da jamhuriyar Niger a bude take akwai wanda ke dawa daga jihar Lagos da kuma ma babban birnin tarayya Abuja to yanzu kuma an sake zaunawa kusan sa'o'i biyu ana tattaunawa da masu ruwa da tsaki an roki jama'a da su dan tsagaita yawan tarurruka na zanen suna ko daurin aure ko wasu bukukuwa domin kaucewa haduwa akan abin da ake magana na social distance domin wannan na kara yayata wannan cutar ta shiga al'umma
rundunar yan sandan jihar Sokoto ta ce a shirye take wajen kare shigowar jama'a daga wata jiha zuwa jihar Sokoto da kuma dokan nan ta hana yawan dare don kare lafiyar al'umma ESP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Sokoto
ko doka ta hana zirga-zirga na masu abun hawa wanda ya kama daga agwagwa da bujimana keken afef har zuwa masu kabu-kabu da babura har zuwa ma masu teburin shayi kwamishinan yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita mu babu inda ba mu je ba har inda Sokoto take da iyaka da boda da kasan nan
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Najeriya
Lamido Abubakar kenan a jiya Alhamis mutane biyu ƴan kasar Ghana mazauna birnin New York suka mutu sakamakon cutar coronavirus Jihar New York ita ce kan gaba wurin yawan mace-macen COVID-19 da kuma mutane da suka kamu da cutar a nan Amurka. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da babban limamin al'ummar Ghana a New York kuma ma'aikacin kiwon lafiya Sale Imam Muhammad wanda ya masa ƙarin bayani akan halin da ake ciki.
Na yankari a tashi yake ma ina kana yanzu haka ina wani aiki na bude na ga wato shi dan uwa Basir Bashir ban labari yanzu na samu labarin shi a hitan bai.
To Imam ya kake ganin wato mutane suka dauki wannan batun wannan cutar da ake magana.
To mutane ka san mutane kowa da irin nashi inda ya fahimci batun cutar wanda wata ke serious wanda farko ma da admin yazo aka muka yi batun kulle masallaci ka san kaga wasu suna na suka cewa me yasa na kulle masallaci kaza 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 yanzu aka fara ganin kaman dalle kulle masallaci shine abin da yafi dacewa. Wannan jin dai generally dai ba za ka ji za ka samu kowa da same abin amma mostly dai so an fahimci cewa abin nan ba abin wasa bane wallahi.
So Imam ku da kuke asibiti kuke gani irin abubuwan da ke faruwa. Imam menene zaka iya bar mutane su fahimci game da wannan ciwo?
Eh to abin da muke so mutane su fahimci shine abin doka daima ana bada instruction ku yi kaza kar kaza isan ba wani abu ke shi muhimmanci waje ba wallahi ka tsaya gida in kuma ya kama ka daga ta waje ne ka kiyaye cewa hudda jama'a ka kiyaye ka maintain that distance domin abin nan ba karamin abu bane abu ne da yake Allah ne subhanahu wataala shi da ya kawo mana ga cuta shi mun kawo da koya ya kama mana maganin sa amma duk da haka nan kuma ya kamata kuma mu zama matakin da zake zamu kare kanmu shine batun social distancing da kuma batun idan kai hudda da wanda ka san kaga kaman wata ke da ta shuwa ya fito ka san waje ko na baka ka ji wani wani abu da yake orishin a cikin ka matsar kai doktan ka domin ba yanzu ba su fai duka ba su fai zuwa asibiti ba kana kira ne ka tsaya ma doktan ka abin da ya faru ya so shi doktan gwada maka su fai kai isa so ba so gwiwa na muna da farkar da jama'a da yake abin da kamar su yi insha Allah.
To kamar yanda mutane suke cewa kada a je asibiti a daidai wannan lokaci ko akwai wata shawarar da za a iya ba mutane bancin sun kira likitansu abin da ya kamata kuma a ce su yi a gida wanda shi kuma zai taimaka ma rayuwarsu.
Ai da inda ake sai kiran doktan ka kira doktan ka da sai ya tambaye ka abin da ke damu ka in ka bashi labari shi zai baka instruction ɗin da za ka yi ko ba gane ba.
Na
wani abu ne in ka kira doktan wani abu ne da yake ya iya baka instruction ko ba da fomo dan shi da za in kuma wani abu ne kuma ba emergency ne ba ka je emergency amma ba sai ka kawai ka tashi a asibiti ba yanzu yanzu ka na kan yi kuma ba kowa patients ke kira wani wannan na kula wani wani kira wa shot medication shi mu hukum da doctor ya duba ya sanya mai a wurin shi kan pharmacy ba dai kai ga shi
wato ya aika mai da magani idan yana da bukatar magani
insha Allah.
To Imam ya batun su waɗannan mamata biyu da aka sa yanzu ina aka kai da batun su.
Eh da yake ka san muna da Allah ya samu funaro na musulmai ita wancan boye Allah ita.
Okay inda ake shirya wato mutane da suka mutu.
Insha Allah ita wancan boye Allah dai la da Allah mata su a ci aka kai ta kuma su suka akwai limamin da aka aje musamman su da yake an train su ka gane ai ko. Suna handling wannan abin sai muna gaya mutane ba haka muka so ba amma haka Allah ya so ka gane ko kuma ba haka ya faru mun da mun so da ba zan ga abin da yazo ba ai da ka san rasuwa yin haka da mun ba za mu je mu ba da amma dai ka haji ya kasance ba za ya yanzu ba bukatun kowa ya je wurin ka gane ko aka san family members suka je wurin kuma su ma zan san je ma akwai inda ake gura mu tsaya yanzu mu saurara mu ji instruction ba kowa da ritan da ayi rasuwa ka tashi kawai ka je wurin ba musaurara su da sun ba da instruction ya so ana da mutane kalilan an ce maka mutane su wuce goma ko goma ma za a je ne individual an je goma za a yi daban da muka gani aka ce za ka aka fi sai dake su furamu musulmai ne suke suka san inda suke wani gawan kuma suna suke sallah kuma wani da su ma suke an can kuma su ma na shi ma an tsare shi yasa ba kaman business as usual bane to a da ke cikin kashin Allah.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a Jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan wakar. yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kuma ballon kafan nahiyar Afirka kafa tana neman jimewa kasar Jamhuriyar Kamaru gasar zakarun nahiyar Afirka wanda mataka leda na cikin gida za su gwabza a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Hakan ya biyo bayan annobar cutar COVID-19 ne da ta saka kasashen duniya a cikin wani hali. Gasar dai hukumar ta ce dama za a gudanar ne a cikin watan Yuni da kuma Yuli, amma a wannan lokacin a kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru watanni ne wadda ake zuga ruwan sama kamar da bakin kwarya. Malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Kwesi Suleimani ya ce shi kan yana ganin karban bakuncin kasashen nahiyar Afirka da kasar Kamaru za ta yi abinda kamar wuya wai gurguwa da auren nesa.
Abu ne mai muhimmanci kuma mai wuya a wannan lokacin da muke fuskantar wannan rashin lafiya ko kuma da zamu ce annoban da ya gama duk duniya. She mu ce a wannan lokacin Kamaru zai wuya ta hada farko kasan kasan FIFA ta tsaya da duk wani activities ta haka ma CAF kuma kasan Kamaru su ma sun tsaya da wani duk activities wanda ya gani kallon kafa. She mu ce zai wuya na farko saboda ba mu san lokacin da shi wannan annoban zai tsaya ba. Na biyu kuma matsalan da Kamaru za ta samu shine na yanayi kasan a lokacin watan June ko kuma July lokaci ne da ake tsananin ruwa a kasan Kamaru. Zai wuya a wannan lokacin a ce za a hada wannan gasa. To kaga in muka dauki wannan shi cutan da kuma yanayi na lokacin watan June ko July, she mu ce zai wuya CAF ta sake ba wa Kamaru daman hada wannan gasan.
To ya kace ganin ta bangaren tattalin arziki kuma wanda kasar ta Kamaru za ta samu a cikin wannan gudanar da wasannin.
Kasan a duk duniya yanzu tattalin arziki ya fadi, saboda haka Kamaru na fuskantar wannan matsalan shi ma zai kawo wani cikas a ganin na samun daman shi wannan hada wannan wasan. Kasan kuma she mu ce Allah na nan, muna roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan annoban, Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Shine kawai abin da za mu iya fada.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu sai takaitattun labarai.
Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulan Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imani da cewar an gicce Annabi Isa Almasihu a birnin Kudus. Hukumomi a kasar Botswana sun ce baki daya ƴan majalisun kasar da suka hada har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki 14 daga yau Juma'a. Duk da karuwar kamuwa da cutar coronavirus, kasar Indonesia ta kaucewa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwar jama'a, inda take daukar matakai masu sassauci domin wanzar da tattalin arzikin kasar wadda matsalar fatara ke addaba. Kasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a yau Juma'a a yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai.
Kamar sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar ta Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya tara gabatarwa, da Julie Lovers Question da ta hada mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.